Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 12 ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kawo ƙarshen tallafin man fetur ga 'yan ƙasa a hukumance a jawabin da ya wa ƙasa ta talbijin. A yau Litinin wani jami'in ƙasar Ukraine ya ce sojojin ƙasar sun sake kwace ikon ƙauyen Storozov wanda ke yankin Donetsk. Kanin shugaban Amurka Joe Biden ya shirya domin amsar bakoncin babban sakataren kungiyar tsaro NATO mai barin gado Jens Stoltenberg a fadarsa ta White House a yau Litinin.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin jamhuriyar Niger sun kashe wasu 'yan bindiga uku a kusa da wata mahakar zinari da ke yankin Alet a jihar Agadez. Wannan na zuwa ne bayan wani hari da 'yan bindigar suka kai akan wani shingen sojoji da ke Chibaraka 10. Sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Balma da ke karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi, inda suka yi garkuwa da dagacin garin da kuma wani mai unguwa, sannan suka kuma kashe mutum ɗaya. Idan muka sake leƙa jamhuriyar Nijar, za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta sanar da aika jami'anta zuwa sassan ƙasar da nufin daƙile dukkan wata cuwa-cuwa a jarabawa da ɗaliban ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko za su fara a gobe Talata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban Najeriya ya kawo ƙarshen tallafin man fetur da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a hukumance. Bola Tinubu ya faɗa a yau Litinin cewa dole ne a kawo ƙarshen tallafin domin tattalin arzikin Najeriya ya inganta. Abin da zafi, amma ina kira ga 'yan uwana 'yan ƙasa da mu ƙara haƙuri na ɗan lokaci domin mu kyautata ƙasarmu, shugaban yana faɗa a wani jawabi da ya yi wa ƙasa ta talbijin a yau Litinin. Shugaban ya fara batun janye tallafin man fetur ne a jawabinsa na farko bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a watan da ya gabata. Wannan tallafin na sa ƙasar Najeriya ta yi asarar biliyoyin dala. Masu sharhi akan harkokin kuɗi sun ce an ma yi jinkiri wurin janye wannan tallafin, sai dai masu suka kuma sun ce ba a tabbatar da ƙwararren matakai da za su rage wa 'yan ƙasa radadi ba kafin janye wannan tallafin. A yau Litinin wani jami'in ƙasar Ukraine ya ce sojojin ƙasar sun sake kwace ikon ƙauyen Storozov wanda ke yankin Donetsk yayin wani hari na martani da zumar sake kwace yankin daga hannun Rasha. Mataimakiyar ministan tsaron ƙasar Ukraine Hana Maliya ta gode wa bataliyan sojan ruwa a wani sakon Telegram. Tana mai cewa an cire tutar Ukraine ta wato sama a wannan ƙauyen ta Storozov. Ta ce za a sake maimaita irin haka a ko'ina har sai sojojin Ukraine sun ento yankunan ƙasar. Hakan na faruwa ne wuni guda bayan da jami'an Ukraine suka ce sojojin sun sake kwace wasu ƙauyuka guda uku a wannan ɓangaren. Babban kwamandan rundunar mayakan ƙasa na sojan Ukraine ya faɗa a yau Litinin cewa bayan wato a wuni guda da ya gabata an gwamza ƙazamin faɗa a wasu wurare a Donetsk ciki har da Bakhmut da kuma yankin Luhansk. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya shirya domin amsar bakoncin babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO mai barin gado Jens Stoltenberg a fadarsa ta White House a yau Litinin, yayin da aka ƙara ƙaimi wurin neman mukaminsa. Yayin da fadar White House ta ce babban manufar ganawan ita ce tattaunawa a kan taron kolin na kungiyar da ke tafiya a cikin watan Yuli mai zuwa wanda za a gudanar a birnin Vilnius na ƙasar Lithuania, inda tattaunawar za ta mai da hankali kacokan a kan batun wanda zai jagoranci kungiyar tsaron ta NATO a wato shekaru masu zuwa kenan a cikin wannan mawuyacin lokaci cikin shekaru 74 da kungiyar ta yi, yayin da kawancin ke fuskantar yaƙi da Rasha take ci gaba da yi a ƙasar Ukraine. Stoltenberg, wanda tsohon Prime Minister kasar Norway ne, shine shugaban kungiyar tsaron ta NATO mafi dadewa a cikin shugabannin kawancin, kuma an kara wa'adin sa sau uku tun bayan da ya hauka wannan mukami a shekarar 2014. A watan Fabrairu kakakin sa ya ce zai bai office idan wa'adin sa ya zo karshe a cikin watan October.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Sojojin Jamhuriyar Nijar sun bayyana samun nasarar kashe wasu 'yan bindiga su uku a wani samame da suka kai a kusa da wata mahakar zinari da ke yankin Alet a kusa da iyakar kasar Algeria. Wata sanarwa da babban hafsan sojojin Nijar, General Abdul Sadiku Isa ya fitar, ta ce maharan dauke da miyagun makamai sun kai hari akan wani shingen sojoji da ke Chibaraka 10, inda dubban mutane ke aikin haƙar zinari a baya-bayan nan. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton.
A cewar sanarwar, martanin da sojojin suka mayar kan maharan ne aka samu nasarar korarsu tare da kuma kashe uku daga cikinsu. Sojojin na Nijar sun ce sun samu nasarar kwace motoci kirar Toyota har guda hudu da maharan suka yi amfani da su wajen kai harin da manyan bindigogi da makaman roka da dai sauran kayayyaki yaki masu yawa. Hukumomi a yankin Arlid sun bayyana irin sabbin matakan da suke dauka na yaki da ta'addanci a yankin. Alhaji Nuru Malam Sani shine shugaban da'irar yankin Arlid.
Na daukar dabaru da yawa na yaki, akwai wata operation da gwamnati ta kafa ita nan wajen tabbaskar hanya tabarkata da buskar hanya a sama ka an ka sojina a kalla da yawa kuma suna nan ga su yiwuwa na aksin gwamnati tayi bakin kokari da kokarin da suke tawa din kasa ta zama lafiya din da gaskiya yanzu an zuba jami'an tsaro diwa wannan zone din su kara kama mu buskan yakin da muke yi da yan ta'adda da na cikin kasa da na kasashen waje da suke zuba wajen mu.
Masana irin su Dawo Abubakar da ke yankin na Arlit na ganin samarwa dakarun na Nijar isassun kayan aiki zai taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a kasar, duba da irin kokarin da suke yi.
Gwamnati sai ya tashi tsayin daka ya ba su kayan aiki wanda su wadatattu kuma wanda zai sa su san yadda za su samu galaba bisa wannan 'yan ta'adda.
Ana yawan samun ayyukan ta'addanci irin su fashi da makami da sauran hare-hare kan masu haƙar zinari a jihar Agadez. Saboda haka ne ma shugaban da'irar yankin Arlit Alhaji Nuru Malam Sani ya yi kira ga duk masu ruwa da tsaki a ƙasar da su ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda.
Bisa kan al'umma ko kuma mu ce bisa kan sarakan gargajiya da shaftara da sanar shaftara da gurfama shaftara da gida shaftara da le maire le ville kuwa da koma ya kama wannan yaki na mudu gaba daya dan a samu kwanciyar hankali cikin kasa shine su kama mu buskar rasaima in an samu labari kadan a ga ma jami'an tsaro dan su yi kokari yi maganin abun kayan abin bunkasa.
Idan dai ba a manta ba, a cikin watan Afrilun da ya gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari kan tawagar sojojin Nijar da ke yi wa masu aikin haƙar ma'adinai a mahaƙar Chibaraka ta Rakiya, inda aka kashe biyar daga cikin sojojin. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Muhammad, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniyar.
Wani hatsarin mota ya kashe mutum goma a ƙasar Australia, yayin da wani bas dauke da mutane 36 da suke dawowa daga wurin wani bukin aure ya fadi a cikin wani yanki da ake barasa a ƙasar, a cewar 'yan sanda da rahotannin kafafen yada labarai na ƙasa a yau Litinin. Hatsarin ya faru ne a cikin daren jiya Lahadi a cikin yanayi na hazo a wani shatale-tale da ke tsakiyar garin Greta da ke arewa da birnin Sydney. Mutane 25 ne suka jikata a cikin hatsarin, kana wasu kuma raunukan sun yayi tsanani. 'Yan sanda sun ce an killace wurin da lamarin ya auku, kana sun fara gudanar da bincike akan musabbabin wannan hatsarin, an kuma kama direban bus ɗin mai shekaru 58 a duniya. A ƙarshe, wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana yau Litinin cewa babu wani sauyi da aka samu na nuna bambanci ga mata cikin shekaru 10 da suka gabata, kuma ana ci gaba da nuna musu kyama a cikin al'umma duk da gangamin kamar na Me Too.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Wasu mutane masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa sun kai hari garin Balma da ke karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi, inda suka sace dagacin garin da kuma wani mai unguwa, sannan kuma suka harba wani mutum har lahira. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi SP wakil a tattaunawa da shi ta tarho ya ce jami'an 'yan sanda sun bazama lungu da sako na karamin hukumar ta Ningi don kamo 'yan bindigar.
Akwai wata koyo ne wanda ake kira Balma jiya da dare kamar 11 waɗansu fata gari sun shigo wannan ƙauye da bindigogi a hannunsu suna ta harbi a sama. So wannan fata garin dai ba mu san ko su waye ba ne. Mutane suka tsorata kowa ya shiga ya buya kafin nan suka shiga suka yi garkuwa da shi. Dakacin garin suka kamo shi suka ɗauki mutum ɗaya kuma ba su yi nasarar ɗaukar shi ba, wannan suka harbe shi a wuya. A yanzu dai maganar da nake maka rundunar 'yan sanda sun garzaya da shi asibiti na Ningi, to yanzu dai ya mutu shi wannan. Yanzu presently dai akwai mutum biyu a hannunsu wanda suka yi garkuwa da su, kuma da samun wannan bayanan sirri da jama'a suka ba mu rundunar 'yan sanda ba su yi ƙasa a gwiwa ba, sun ba zama lungu da saƙo na cikin wannan ƙauyukan da suke wannan Balma da har cikin garin Ningi. Muna nan dai muna fara da bincikenmu ga yadda za a samo su. Mu dai kiran da za mu yi ma jama'a shi ne su yi ƙoƙari, idan suka samu irin wannan abin su yi ƙoƙari su garzaya ofishin 'yan sanda su kawo ƙorafinsu da wuri-wuri, ko kuma mu yi ƙoƙari mu daƙile, ko kuma idan suka ga mutane baƙi haure wanda ba su san ko su waye ba ne su yi ƙoƙari su garzaya ofishin 'yan sanda su kawo mana bayani, ko da bayani na sirri.
Tunda farko kuwa shugaban rikon karamin hukumar Ningi da ya kai ziyara ganewa idanunsa garin Balma na zanta da shi ta wayar taho.
Sunana Alhaji Ibrahim Zubairu, shugaban rikon karamin hukumar Ningi. Abin da ya faru jiya misalin ƙarfe 11 a garin Balma wanda ke karamin hukumar Ningi, akwai dagaci wanda ana kiransa Alhaji Usainu Balma. Yan bindiga wanda ba san ko su waye su ba sun zo, yawan adadin su ba kididdigewa ba, sun zo sun same shi a fadarsa, ina arrestin dinsa sun nuna masa manya-manyan makamai, sun umarci ya bada wayoyinsa, ya kuma bayar duk abin da suka umarci shi bi, ya kuma bi bisa akwai ɗansa wanda ɗan wansa ne ya dawo daga wani ƙauye ya shigo cikin gari, sai suka ɗauka cewar ya kawo ɗauki ne. Nan take ɗaya daga cikinsu ya harbe shi a ka, nan take after sun gama abin da za su yi aka garzaya da shi cikin garin hukumar Ningi ya kwata aka kai shi asibiti, wanda daga nan kuma Allah ya karɓi rayukan tsirarsa. Don ba wai areas ɗaya ne wannan abin ya faru a garin hukumar Ningi a ɗan kwanan da ya faru ba, akwai area Jimi da wajen Bakutunge kwana biyu ko uku da ya wuce, akwai wani mai unguwa da suka shi ma nan suka je suka yi garkuwa da shi.
Ɗan uwan dagacin garin Balma ya ce 'yan bindigan sun tuntuɓe su ta wayar dagacin da suka karɓe, inda suke cewa suna neman miliyan 50 a matsayin kuɗin fansa.
Na hannun abisa da Balma muna karɓan makoki suka ne suka fara magana da fara na ɗaya sun yi na biyu sun kira da wayar sarki sun yi magana sau biyu za su nemi cinya kai cin kila za a samu wani kuɗi da su dangara zuwa 20 ba shi ba da wannan kuɗi. Shi kuma yana cewa a san yadda za a yi a baya yana cin wani hari. Ce masu ɗinya sun sa jiki na rigaya masu ke zama mai haƙuri ina kuɗin da yake faka suke nema za a yi abin da ma za a iya nema. To a wannan gaba muke yanzu.
To sai dai kuma wata majiya na bayanin cewa Fulani ne suka kaddamar da wannan aika-aikar don nuna fushinsu dangane da sai da filayen kiwo da masu sarautun ƙauyukan suka yi. Abdulwahab Muhammad, wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Niger, hukumar yaƙi da cin hanci ta sanar da tura jami'anta zuwa sassan ƙasar da nufin daƙile dukkan wata cuwa-cuwa a jarabawa da ɗaliban ajin ƙarshen makarantar sakandare a matakin farko za su fara rubutawa a gobe Talata 13 ga watan Yuni. Gwamnatin Niger da kanta ce ta ba hukumar izinin shiga tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a yi a ƙasar dangane an kawo ƙarshen ƙorafe-ƙorafen iyayen ɗalibai game da sata jarabawa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sauyin da aka samu a shekarun da suka gabata sakamakon shigar da hukumar yaƙi da cin hanci a jerin jarabawar da aka gudanar a Niger ya sa mahukuntan ƙasar baiwa hukumar ta halsiya izinin saka ido a ilahirin jarabawar da za a yi a nan gaba. Dalili kenan hukumar ta aike da jami'anta zuwa cibiyoyin jarabawar Birere, wato ta ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko da ake farawa a wannan talata 13 ga watan Yunin 2023 a faɗin ƙasar. Daraktan kula da bincike a hukumar halsiya Sama'ila Alhashi Isu ya yi ƙarin bayani kan shirin da aka yi a bana.
Mun aika mutane jahohi kuma idan sun je jaha-jaha za su samu cikin departama-departama su samu su gewaya su gaya da ake take da wannan jarabawa ba. Ekip ne ke gare mu kamar sun kai mutum 3-4. Kun bayan wannan mun aika 'yan leƙen asiri wanda kamar su ba a san ba da su ba za su fita ba ba a san wanda suke ciki ba. Amma suna cikin mutane su gane don su san abin da ake nan ana yi ba.
Ƙungiyoyin ci gaban jama'a irin su Voix des Sans Voix a tabakin shugabanta Alhaji Nasiru Saidu na ganin matakin a matsayin wata hanyar baiwa kowane ɗalibi damar samun sa'ar da ke daidai da ta sauran takwarorinsa.
Ka samu jarabawa mai kyau, a samu daidaito tsakanin 'yan ƙasa, a tsarkake diplomiya na ƙasarmu wanda ya cancanta ya samu. Imma ɗan talaka imma ɗan mai abu. Irin yanayi wanda shi shugaban ƙasa yake sa su ciki shi ne ita kankanta halsiya ta sama gaba. Kuma hakikan ana gani a ƙasa. Kowace shekara diplom na jabu abin yana raguwa sosai. Don haka kima ta irin diplomiya wanda yaranmu ke samu tana ƙara haɓaka a ƙasashen waje idan sun tahi. Kamar karatu tare da wasu mutanensu. Abu wanda ya dace shi ne al'umma ta ƙara taimaka ma ita halsiya cikin aikinta.
A baya hukumar yaƙi da cin hanci ta kama ɗalibai da malamai har ma da wasu shugabannin cibiyoyin jarabawa saboda samun su da yunkurin sata. Lamari na baya shi ne wanda ya wakana a yayin jarabawar ɗaliban sakandare ta 2022 saboda haka ta gargaɗi masu ruwa da tsaki su nisanci kansu da aikata dukkan wani abin da ke kama da rashin gaskiya.
Abin da muke kira da su tsaya a kwantar da hankali a zamanto a ce an samu an yi jarabawa cikin kwanciyar hankali ba cikin wata matsala ba. Ya zamanto an tsaya kowa ya tsaya an yi abu ba cikin wani magudi ba.
Lura da yadda a baya cin jarabawar makaranta ko ta neman aikin gwamnati ta fara yi wa ɗan talaka wuya saboda yadda cuwa-cuwa ta fara samun gindin zama ya samu hukuntar Nijar shigo da tsarin tura jami'an hukumar yaƙi da cin hanci zuwa cibiyoyin jarabawa. Nasarorin da aka samu a sakamakon wannan mataki ya sa gwamnatin baiwa hukumar 'yancin shiga al'amuran tsare-tsare a ilahirin jarabawar da za a yi a wannan ƙasa dangane an faro abin tun daga tushe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwa ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dage.
Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwa ɗan Adam. A kwanakin baya ne wata matashiya 'yan Najeriya mai kimanin shekaru 22 'yar yankin Gulu Batsa da ke ƙaramar hukumar Lafai a jihar Niger ta zo na ɗaya a gasar rubutu da wata cibiya ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Tanzania mai suna Wangozi Institute ta shiryawa matasan Afirka. Tuni dai shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya karrama wannan matashiya a wani biki da aka yi a birnin Accra a gaban tsoffin shugabannin Najeriya biyu, wato Goodluck Ebele Jonathan da Olusegun Obasanjo da ma tsohon shugaban ƙasar Tanzania Jakaya Kikwete. Bayan da wannan matashiya ta komo Najeriya, wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da wannan matashiya game da wannan gasa da ta yi nasara a kai.
Da farko, menene cikakken sunanki?
Sunana Fa'iza Atu Muhammad.
Ko za ki yi masu sauraron mu nasarar da kika samu?
Last year na rubuta wani essay, international essay competition ne, from one organization a Tanzania. Sai suka tura min message suka ce to essay na was the best in all of Africa out of over 1000 da suka rubuta suka tura musu.
Kamar akan me kika rubuta shi wannan labarin?
Akan agricultural trade.
Kaman harkokin kasuwanci na ayyukan na aikin gona? Ke da mun a jami'a kin karanta darasin aikin gona ne?
Na karanta.
To amma me yake hankalinki kika yi wannan rubutu haka?
Okay, to ni dama ina rubutu. Akwai problem and it needs solution. So that was it for me.
Rubutun da kika yi, menene abin da shi wannan rubutun insha'i nake kunsa? Kamar akan me kika fi mai da hankali a cikin rubutun naki?
So for example, masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season, sai ka abincin da suka duk suka kwasa ya fara bacewa, ba su iya kai kasuwa ba, ba motan kaiwa. Or in sun gama sayarwa, kudin da suka samu is not even enough to yi noman next season. Or kamar mutanen da suke noma sai kaga an yi kidnapping din su. So problems like that, it was menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan. And then some of the solutions would be, okay, gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kudin da za su iya aikin da suke yi, da za su iya siyan fertilizer, da za su iya siyan motoci, da za su iya siyan su tractors, saboda aikin ma ya zama easier.
Kaman su waɗanda suka tantance suka ce rubutun ki ya zo na ɗaya, akwai wani lambar yabo ne ko kyauta da kika samu bayan wannan rubutu?
A competition din an ba da prize for the best essay. An ba da prize na $2,000.
Idan muka duba yawancin yara mata na arewacin Najeriya, ba su ma damu da karatun zamani ba, balle har suke shiga cikin irin wannan gasa. Kamar ke me ya ji hankalinki har kika yi wannan rubutu?
Son makaranta is a result of motivation da ka samu a gida. Yan gida are the people that suck it through, kansu su nuna maka cewa okay, in kai je makaranta ka sa ido, akwai reward, akwai benefit. Tun da muke yara an sa mana okay, in kai je makaranta you need to be hard working, you need to sa ido, and if you do, the reward at the end of it, the reward of hard working. Ko yanzu after school da na gama da makaranta, akwai ambition that I have to do well in my career. I want to get to an international level, get to a global level of success.
Ke kin yi karatun aikin lauya ne?
Eh.
Amma kuma ga ce kin yi rubutu akan harkokin gona har ma kin samu zuwa na daya a Afrika. Menene ya ji hankalinki akan sha'anin aikin gona bayan kuma ke lauya ce?
To, topic din da suka bada ne masu aikin gona, aikin da suke yi, mutanen da suke cikin gwamnati, laws and policies da suke badawa suna affecting masu noma. Aikin da mutane suke yi, masu noma, masu ko shara, ko me da me, duk laws na affecting also.
Karshe, menene kiranki ga yara mata musamman daga arewacin Najeriya dangane da muhimmancin shiga irin waɗannan gasanni?
To, gaskiya zan ce kowa ya sa ido, kowa ya yi karatu, you need to read widely. Ba, of course, za ka sa ido a makaranta, ba aikin makaranta kawai za ka yi ba. Akwai websites da yawa, za ka ga opportunities, ka ga oke, akwai competitions, akwai fellowships, akwai workshops a Nigeria, outside Nigeria. Sai ka ga a ce there is a grant, if you have this kind of experience, you apply. And then you get how many $1,000 in grants, acquire scholarships. So you need to look outside of what you are doing in school while you pay attention in school.
To barista mun gode da kyau kuma muna miki murna.
Mun gode.
Dangane da wannan nasara da wannan ɗaliba ko matashiya ta samu da ta ne ƙwararru a ɓangaren ilimi irin su Professor M.K. Usman da ke zama tsohon daraktan cibiyar bincike da aikin gona da Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria suka fara tsokaci, inda ya ce nasarar Faiza abin alfahari ne ga Najeriya duk kuwa da yadda ake kukan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya.
Na farko dai matsayina ɗan Najeriya, wannan na farko dai babban abin farin ciki ne da ita wannan suna Faiza Atu Muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona, wanda kuma duk akwai waɗanda suka zo su ma daga ƙasashe daban-daban cikin Afirka har su 1,150. Allah ya ba ita wannan Faiza na sa ta samu na farko, wato abin ta rubuta ya zama to aka zaɓa ya zama to shi ne na farko. Wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne ƙwarai da gaske da kowane ɗan Najeriya, wanda yake Najeriya da wanda yake ƙasashen waje, musamman a yanda muke ganin cewa akwai matsaloli da yawa a cikin karatu cikin jami'o'i da ake yi a nan Najeriya.
To ma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin abokin aiki na Hassan Maina Kaina da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham na ku baban Yusufin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi ni abun rainawa.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Alisarkin Yaƙin Nima da Tasiu Unguwar Tudu. Suka ce muna kiran al'ummar Najeriya da su yi hakuri kan cire tallafin man fetur a jawabin da shugaban Najeriya ya yi kan ranar demokuraɗiyya ta Najeriya abin damuwa ne. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta samo wa al'ummar Najeriya mafita kan halin kunci da suka shiga sakamakon sanar da cire tallafin mai. Allah kawo mana mafita, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusi Madatai da Yaro Bunya Garin Malam da Maman Sani Dauda da Sabiu Isa Garin Karyani Jihar da Magaram. Suka ce BOA Hausa, hakikanin gaskiya mu al'ummar karkara har da na cikin birane muna matuƙar farin ciki da shigowar damuna bana a kan lokaci. Don haka yana da kyawu matasa na sassa daban-daban majajirce wajen ayyukan gonaki, domin kuwa akwai alfanu a cikinta. Muna fatan yadda muka gada munar bana da kyau, haka muke addu'ar Allah ya sa ƙarshenta ma yayi kyan gaske don albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan har shugabanni a mulkin siyasa sun yi ma jama'a abin a zo a gani, ya kamata a wannan rana su fito fili a gaban jama'a su nuna ayyukan ci gaba da suka aiwatar ma jama'a da suke ma jagoranci, ba wai su fake da yin kaɗe-kaɗe ko wasu 'yan bushe-bushe ba. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ranar demokuraɗiyya na tunawa da MKW Abiola, muna murna da wannan. Allah ya ƙara haɗa kan Najeriya. Sako daga Ali Rabkana Gashuwa. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce, hakika rashin wutar lantarki na tsawon kwanaki na neman tsayar da al'amura cak a Rijau. Saboda haka shugabanni mu ya kamata ku kawo mana agaji, domin abin fa zai yi mana yawa, ga tsadan man fetur sannan kuma ga rashin wutar lantarki. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir, ya ce salam biyo ya Hausa. Kamar yadda gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta zaɓi wannan rana ta 12 ga watan 6 wato June 12 a matsayin ranar demokuraɗiyya ya yi daidai, duk da dai akwai ranakun da suka fi wannan rana cancanta. To amma abin takaici shi ne tsawon shekarun nan demokuraɗiyya har yanzu tangal-tangal take, duk da ƙafafu da take da su. Wani addu'ar Allah ka mana lokacin da za ta tsaya da ƙafafunta, ma'ana a daina mata karan tsaye.
Shin madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Hutun Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana yau Litinin cewa babu wani abin da ya sauya a bambanci da ake nuna wa mata a cikin shekaru 10 da suka gabata, kuma ana ci gaba da nuna musu ƙyaba a cikin al'umma duk da gangami da ake yi kamar na Me Too. Daga cikin maza da mata, batun nuna wariyar jinsi ya zama ruwan dare ne gama gari. Kusan kashi 90 cikin 100 na mutane suna fuskantar wariya a cikin mataki 7 da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tantance. Rahoton ya ce waɗannan ra'ayoyin da sun yaɗu tsakanin maza da mata, wanda ke nuna waɗannan ra'ayoyin sun yi zurfi sosai kuma suna yin tasiri tsakanin maza da mata zuwa matsayi iri ɗaya, in ji rahoton. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta sabunta bayananta akan batutuwa da suka shafi jinsi, wanda ya yi la'akari da ma'auni na siyasa da tattalin arziki da ilimi da kuma yanayin jiki, ta hanyar amfani da bayanai daga Binciken Kimar Duniya, wani shiri na ƙasa da ƙasa da ke nazari akan yadda ɗabi'u da imani ke canzawa a duniya. Sabon shugaban Najeriya ya kawo ƙarshen tallafin man fetur da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a hukumance. Bola Tinubu ya faɗa a yau Litinin cewa dole ne a kawo ƙarshen wannan tallafin domin tattalin arzikin Najeriya inganta. Abin da zafi, amma ina kira ga 'yan uwana 'yan ƙasa da mu ƙara haƙuri na ɗan lokaci domin kyautata wato ƙasarmu.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.